إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 11 ga watan sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 30 ga watan 1 miladiyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu Nuh wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا
نعم يا إسا الله مدوكين سركي يكي تشوى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يتيا أبنجي لليني na kira mutane na da daddare da kuma da rana falam yaziduhum du'ai illa firara yace falam yaziduhum du'ai illa firara yace kiran nawa babu abun da ya kara musu illa firaran sai bujirewa wa inni kullama da'awtuhum kuma lalle ni duk lokacin da na kira su litaghfira lahum domin ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su sanya ƴan yatsunsu a cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum su kuma lullube huskarsu da kayansu wa asarru su kuma kafe akan kafirci wastakbaru istikbara kuma suka yi girman kai mai matuƙa thumma inni da'awtuhum shihara yace thumma inni sannan kuma lalle ni da'awtuhum jihara na kira su da babban murya thumma inni sannan kuma ni a'lantu lahum na bayyana musu wa asrartu lahum israra kuma na boye musu matukar boyewa fa qultu astaghfiru rabbakum nace da su ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana ghaffara lalle shi ya kasance mai matukar gafara ne ursilis samaa alaikum midrara da ya sabkan muku da ruwan sama masu yawa wa yumdidukum bi amwalin ya kuma dadade ku da bi amwalin da kudi wa banina da aa wa yaj'al lakum jannatin kuma ya sanya muku gonakai wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya muku koramai wa'anda wannan gonakan naku da su zanki amfanuwa da su a cikin wa'annan ayoyi annabi Nuh yana mai kai kukan shi zuwa ga ubangijin shi duba ga yanayin yadda ya dage zuwa kiran su a ce akan cewa su bauta ma Allah madaukakin sarki su rabu da abun da yake shirka ne yake bayyana ma ubangijin shi yake kai kukan shi ga Allah yana cewa lalle shi ya kira mutanen shi ya kira su da safe ya kira su da rana babu wani lokaci wanda annabi Nuh yake ganin sarari wanda ya kamata ya kira mutanen shi zuwa ga tauhidi ba sai da cewa sai da ya kira su ba akan cewa su bauta ma Allah madaukakin sarki yake kai kukan shi zuwa ga ubangiji yana cewa amma duk da yanayin yadda na dage ina kiran su akan tauhidi duk da yanayin yadda na dage ina kiran su akan shirka amma kiran nawa babu abun da ya kara musu sai bujire madaukokin Allah madaukakin sarki annabi Nuhu yake kai kukan shi zuwa ga Allah yake cewa duk lokacin da ya kira su domin su yi imani su karba kira to sai su sa hannayensu su toshe hannayensu su sa hannayensu a cikin kunnuwansu su toshe saboda kan ma su ji abin da yake fada Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan a cikin alqur'ani mai girma inda Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna kafirai suna ce ma mutanen su kada ku saurara a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani walghaw fihi a lokacin da ake karanta alqur'ani ma ku zanki yin surutu la'allakum taghlibuna saboda kada a samu a ci nasara akan su su bar shirka su bar hada wani da Allah madaukakin sarki a wajen bauta to haka shi ma mutanen annabi Nuh suka kasance suna yi a duk lokacin da ya kira su domin ya karanta musu ayoyin Allah domin ya karanta musu abin da Allah ya umarce su sai su dade kunnayensu su kawo tufafinsu su lullube huskarsu ba dan komai ba saboda kan ma su ji abin da yake cewa annabi Nuh ya kai kukan shi zuwa ga ubangiji yake cewa mutanen shi duk da cewa ya kira su shekara 1000 babu shekara 50 wannan babu abin da ya kara musu ba ce kafirci ba da shirka da hada Allah da wani a wajen bauta duk da cewa annabi Nuhu ya kwadaita musu cewa idan suka yi imani da Allah Allah zai gafarta musu zanubansu to haka annabi Nuhu yayi amfani da wani salo na cewa ya kwadaita musu abun duniya idan suka yi imani to Allah madaukakin sarki zai ya sabkan musu da ruwa masu yawa idan suka yi imani Allah madaukakin sarki zai ya ba su ya dadade su da kudade idan suka yi imani Allah madaukakin sarki zai ya arzuta su da aya haka idan suka yi imani Allah madaukakin sarki zai ya arzuce su da gonakai haka Allah madaukakin sarki zai ya sanya musu koramai wa'anda wa'annan gonakan za su zanki amfani da shi malamai suke cewa idan ana yi ma mutum wa'azi to babu damuwa a jawo hankalin shi zuwa ga abun duniya wani idan ka nuna mai cewa Allah zai gafarta mishi zanuban shi ya shiga aljanna to sai ya ga yausha ne ya mutu balle har a gafarta mishi zanuban shi har ya shiga aljanna to wani yahi kwadayin abun duniya akan abun da yake na lahira ne akan abun da yake gaibu ne bai san shi ba to malamai suka ce babu damuwa ga mutumin da ake kira zuwa ga imani ga mutumin da ake kira zuwa ga shari'a a kwadaitar da shi wani dan abu na duniya mai yiwuwa a dalilin wannan abun yayi imani ya musulunta ya bar abun da yake akan shi na banna to haka annabi Nuh shi ma ya amfani da wannan damai domin ya kwadaita ma mutanen shi abun duniya dukkanin mu kowa yana son yaya kowa yana son kudade masu albarka kowa yana son gonakai haka kuma kowa yana son a ce a karkashin gonar shi kowane lokaci ruwa ba su yanke ba to annabi Nuh sai ya kwadaita musu wannan yake nuna musu dukkanin abun da ke akwai a doran kasa na falala na jin dadi na wadata dukkanin shi na Allah ne to idan suka yi imani suka bar shirka suka bar hada wani da Allah a wajen bauta to dukkanin abun da suke so na duniya na ayaya na kudi na gonakai duka Allah madaukakin sarki za ya basu yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara annabi nuhu yace ya ubangiji lalle ni na kira mutane na kira su da daddare kuma na kira su da rana anan Allah madaukakin sarki bai ce wa qala nuhu rabbi ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a suratu hud anan sai Allah madaukakin sarki yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara da Allah madaukakin sarki ya ga dama da sai ya ce wa qala rabbi amma Allah bai zo da wawu ta'atufu ba saboda Allah madaukakin sarki a farkon wannan sura Allah ya umarce shi da cewa an anzir qaumaka cewa kayi ma mutananka gargadi to wannan umarnin da aka umarce shi da shi Allah yana ba mu labarin cewa annabi Nuhu kai tsaye har ya shiga a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da shi ba tare da ya dakanta ba ba tare da ya saurara ba a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ce mishi an anzir qaumaka cewa ka kira mutananka zuwa ga tsayi da tauhidi kai tsaye annabi Nuhu bai tsaya jiran sai gobe ba bai tsaya jiran sai an jima ba bai tsaya jiran wata dama ba tunda dai Allah madaukakin sarki ya bashi umarni to haka kawai annabi Nuhu ya shiga da zartar wannan al'amarin a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa qaumi mutane na al-imamu shaukani a cikin littafin na tafsiri yake cewa idan aka ce al-qaumu kamar yadda yazo a cikin wannan aya a yare na larabci idan aka ce al-qaumu jinsun yutlaqu ala ar-rijali wan nisa shine idan aka ce mutane na ana nufin da shi da mata da maza dukkanin su za su shiga a cikin abun da ake ce ma al-qaum wasu malaman suke ganin waqila huwa lir-rijal idan aka ce al-qaum ana nufin da shi maza sai dai ana gamawa ne da mata saboda ya kasance littabaiya saboda babu yadda za a ce akwai maza kuma ka ce babu mata adinda aka samu mata to akwai maza adinda aka samu maza to akwai mata a tattare da su a wasu malaman kuma suna ganin cewa idan aka ce al-qaum ana nufin da shi ar-rijal shine mazaje su kadai saboda Allah madaukakin sarki yana cewa la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun to ana Allah madaukakin sarki da ya ambaci maza sai yake cewa qaumun min qaum a wajen mata kuma sai Allah madaukakin sarki bai ambaci al-qaum ba amma abinda wannan ayat take nufi shine cewa annabi Nuhu ya kira mutanen shi da maza da matan su dukkanin su domin su bauta ma Allah madaukakin sarki annabi Nuhu ya bayyana mana cewa ko al-Qur'ani ya bayyana mana cewa ya kira mutanen shi da safe ya kira su da rana ya kira su da daddare kuma ya kira su a bayyana kuma ya kira su a boye ya kira su a boye manya-manyan gari waɗanda ba su da dama lokacin da ake wa'azi a masallaci manya-manyan gari waɗanda lokacin da za a busa lasifika ba su nan saboda ba su zama a cikin sauran al'umma annabi Nuhu ya ce su ma ya tarda su har gida saƙo-saƙo lungu-lungu domin ya isar musu da saƙon Allah madaukakin sarki Allah yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi yake cewa ya Allah lalle ni na kira mutane na a farkon wannan aya akwai wata kalma da ta zo shine addu'a kira akan zuwa ga tafarkin Allah madaukakin sarki aiki ne wanda Allah ya dora ma annabawa ya dora ma manzanni wanda ya fara yin wannan aikin shine baban mu annabi Nuhu ko kakan mu annabi Nuhu shine ya fara yin wannan aikin yake cewa inni da'awtu qaumi yace lalle ni na kira mutane na to kira zuwa ga addinin Allah madaukakin sarki abu ne wanda Allah ya farlanta shi akan annabawa haka kuma ita ce hanya ta sauran gama gari na mutane waɗanda suka yi imani duk mutumin da ya yi imani da Allah madaukakin sarki to akwai wani haƙƙi da da'awa ta musulunci take da shi akan shi ba dole ba idan aka ce kira zuwa ga musulunci sai a ce sai malamai ko a ce kira ga musulunci ko yi ma musulunci hidima sai a ce sai shugabanni a'a duk mutumin da ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to akwai wani haƙƙi da musulunci yake da shi akan shi kamar yadda wannan ayat ta bayyana cewa inni da'awtu qaumi laylan wa nahara annabi Nuhu ya ce ya kira mutanen shi da daddare kuma ya kira su da rana to haka duk mutumin da ya imani ya samu yana yin wani abu domin addinin Allah ya ci gaba. Kowanne daga cikin mu yayi kokari ya ga me yake iya yi. Wani sallah yake iya bada wato ya bada sallah. Wani ladanci yake iya yi to yayi ladanci. Wani tabarmin masallaci yake iya shinhuda wato ya shinhuda. Wani lasifi kan masallaci yake iya sau wato ya sau. Wani karatu yake iya doka, misali an yi karatu wani yana iya doka ya je ya biya a sa a gidan tele ko ya sa a biya a gidan radio. To wannan shine abin da ya kama yarrataya akan kowane mutum wanda yake da imani ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki. Shi musulmi mai imani ba a so gare shi ba yayi zamne yayi kurwaze lebra ya hade hannuwan shi, a'a abin da ake so da kai kowanne yayi tunani ya ga shi a rayuwar shi wana katabus yake kawo ma addinin musulunci, wana gudunmuwa yake kawo ma addinin musulunci wanda ta dalilin shi addinin musulunci za ya ci gaba. Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran Allah yake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah yake cewa a samu daga cikin ku wasu jama'a wanda suna kira zuwa ga abun da yake alkhairi ne, suna kira da cewa ayi abu wanda yake abu wanda Allah ya yarda da shi, a bar abun da Allah da manzon Allah ba su yarda da shi ba. Allah yake cewa wa ulaika humul muflihuna, wannan al'umma ita ce al'ummar da za ta tsira, al'ummar da kowa yake kokarin ya ga me yake yi domin addinin Allah ya ci gaba, al'ummar da kowa yake kokarin ya ga me yake yi saboda a ga an kame hannayen masu banna. Allah madaukakin sarki yake cewa wannan ita ce al'umma wadda za su tsira. Haka Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu Yusuf. Allah yake cewa da shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, kace wannan hanya ta ce ina kira zuwa ga Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikina, ina kira zuwa ga wannan hanya akan abun da yake na ilimi ne da ni da wa'anda suke biyata, wa subhanallahi kuma tsarki ya tabbata ga Allah, wa ma ana min almushrikina kuma ni ban kasance a cikin masu hada Allah da wani a wajen bauta ba. Haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul ahzab ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nabiyyu, Allah yake cewa ya kai wannan annabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, lalle mu mun aiko ka mai shaida ne, mun aiko ka mai gargadi ne kai, mun aiko ka kuma mai yin albishir ne, wada'iyan ila Allah bi idnihi, kuma ka kira zuwa ga Allah da izinin Allah madaukakin sarki, wasirajan munira da wani haske, da wani haske wanda yake haskakawa. To Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya tashi yayi kira zuwa ga tauhidi, ya tashi yayi kira zuwa ga atsayi da bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai. Wannan kuma shine asali a cikin abun da ya kamata dukkanin al'umma ta duniya su mara mishi baya, shine abun da ya kamata in akwai wani farti da ya kamata mutun ya mara ma goyen baya, to shine wannan hanyar ta a kira mutane zuwa ga su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai, da kuma kowanne ya bada gudunmuwar shi domin ya ga cewa addinin Allah ya ci gaba. Haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wane ne wanda yafi dadaddan magana ga mutumin da ya kira zuwa ga Allah, wa amila salihan yayi aiki aiki nagari, wa qala innani minal muslimina kuma yace lalle ni ina daga cikin wa'anda suka yi imani suka miƙa wuya. Babu wata magana da dan adam za yayi dadadda, babu wata magana wadda mutun za yayi Allah madaukakin sarki ya yaba mata kamar mutumin da za ya kira mutane zuwa ga bauta Allah madaukakin sarki, kamar mutumin da za ya tunatar da mutane musuluncin su, kamar mutumin da za ya kira domin ya tsawatar akan cewa abu Allah a bar abun da Allah madaukakin sarki yayi hani akan shi. Haka babu wani aiki da mutun za yayi a rayuwar shi ta duniya aikin da yafi mutun ya hidimta ma addinin musulunci. Babu wani aiki ko wata magana ko wata hidima ko wasu kudade da zaka kashewa wa'anda suka hi zama da dadda, wa'anda suka hi magana mai kyau, wanda Allah madaukakin sarki yake tarban irin wannan aikin kamar aikin da bawa za yayi domin ya ga cewa addinin musulunci ya ci gaba. hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi duk mutumin da ya nuni akan wani aiki na alkhairi to wannan mutumin yana da lada kwatam kwacin wanda yayi aikin wannan na alkhairi mutum ne ka tunatar da shi akan cewa gobe alhamis yayi azumi sai yayi azumi ta dalilin wannan tunatarwar da ka mishi to kai ma za a baka ladan mai azumi ba tare da an rage mishi shi mai azumin ladan shi ba haka mutum ne kai ka kwadaita mishi cewa yayi sadaka ko ya sauta barma a masallaci yadda shawara kai je sauta barma to daidai ladan da Allah madaukakin sarki ya bashi kai ma Allah madaukakin sarki zai baka wannan ladan mutum ne ya dauki nauyin makaranci ya karanta alqur'ani to duk lokacin da ya karanta alqur'ani kai ma Allah madaukakin sarki zai baka ladan karanta wannan alqur'anin da yayi ba tare da an rage mishi ladan shi ba misali malami ne ka dauki nauyin shekarantar da al'umma akan cewa duk wata zaka bashi kaza to duk lokacin da ya koya ma al'umma Allah madaukakin sarki zai baka kwatam kwacin ladan da aka bashi haka in ya koya ma mutum dubu duk wannan mutumin dubu a lokacin da suka yi aiki da wannan ilimin ladan da suka samu kai ma Allah zai sa a rubuta ma wannan ladan koda ko kana a cikin kabarinka a kwance idan ka dauki nauyin malami sai ya koya ma yaro guda 10 Fatiha to idan wa'annan yaran duk lokacin da suka karanta Fatiha ladan da aka ba su na Fatiha kai ma za a baka wannan ladan koda a ce baka raye haka idan wani wa'azi ne ka doka ka dora a stacin ka wani ya amfana yayi wannan aikin na alkhairi ko ya bar wannan aikin na asha da yake yi to kai ma Allah madaukakin sarki za ya rubuta ma kwatam kwacin ladan wannan wanda ya wannan alkhairin wani daga cikin magabata yake ma dan shi nasiha yake cewa yake ce mishi ka kasance akan alkhairi yake cewa fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita alkhair yake cewa ba za ka gushe ba kana cikin alkhairi matukar dai kana kwadaitar da mutane akan cewa su yi alkhairi a lokacin da kake bada shawara ta kirki wanda za a hidimta ma addini to kana cikin alkhairi idan aka yi Allah madaukakin sarki za ya baka lada idan ka bada shawara aka gina masallaci to duk sallar da za a yi a cikin wannan masallacin ladan da wanda ya gina wannan masallacin zai samu kai ma Allah madaukakin sarki za ya baka kwatam kwacin irin wannan ladan ashe muna barin lada muna barin garabasa tana wuce mu muna ganin cewa ba komi ne ba mun dage muna yi ta sallah muna yi ta azumi wannan shi ma abu ne na alkhairi amma ya kamata kuma mu ƙara dagewa a wajen yada addinin Allah madaukakin sarki mu ƙara dagewa a wajen dokan yara su fita su je su yi karatu mu ƙara dagewa a wajen cewa mun ga cewa al'umma dan kowa ya samu karatu to a lokacin da muka yi haka a lokacin nan ne Allah yake cewa ulaika humul muflihuna wannan ita ce al'ummar da za ta tsira kana da da kana da halin da zaka biya mishi kudi ya je Misra a hardatar da shi alqur'ani idan kana da hali ka gina irin wannan makaranta sai a samu daruruwan yara a garinku su zo su hardace alqur'ani kuma duk lokacin da suka karanta wannan alqur'anin kai ma Allah madaukakin sarki sai ya baka lada to wannan wani janibi ne wanda mutanen mu suna kokarin su bujire mishi ko kuma mutanen mu ba su lura sosai akan wannan wannan yana daga cikin abun da yake sa bawa ya samu dimbin lada bawa ya samu alkhairi alhali shi kuma bai san ta ina ya samu wannan alkhairin ba mai yiwa shawarar da ka bada akan cewa a taimaka ma malam wani domin ya karantar da al'umma koko shawarar da ka bada akan cewa a gina masallaci mai yiwa kai kamance da ka bada ta dan tashi ranar tashin alkiyama zaka ga wata dimbin lada a gabanka sai ka tambayi ubangijin ka kace ya Allah ni daga ina na samu wannan ladan sai Allah ya ce ai aikin alkhairi da ka bada shawara a rana kaza to shine aka yi tayi bayan baka da rai wannan shine kwatam kwacin ladar da Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suka rubuta maka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'a ila hudan duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu duk mutumin da ya wannan aikin na alkhairi to kwatam kwacin ladar shi za a baka idan ka umarci mutane da su zanki yin sallah mutum ne baya sallah ta dalilin ka ka jawo shi kana tahowa da shi har yazo yana sallah to a duk lokacin da ya sallah idan an bashi lada daya kai ma Allah madaukakin sarki zai sa a rubuta ma lada daya ba tare da shi ma an rage mishi ladar shi ba manzo Allah yake cewa la yanqusu zalika min ujurihim shay'an babu abun da za a rage a cikin shi wanda yayi aikin na alkhairi misali malami ne ka dauki nauyin shi domin ya koya ma mutane Fatiha misali a ce idan ka koya Fatiha za a baka lada 1000 guda misali to shi ma malamin za a rubuta mishi lada 1000 guda kai ma da ka dauki nauyin shi ko ka dauki nauyin ɗalibin da aka koya ma kai ma Allah madaukakin sarki za ya sa a rubuta maka kwatamkwacin wannan ladai haka kuma manzo Allah yake cewa man da'a ila dalalatin duk mutumin da ya kira zuwa ga bata kana lahu kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu duk mutumin da ka dora shi akan hanya ta banza duk mutumin da ka dora shi akan hanya ta lala to a duk lokacin da aikata wannan aikin kai ma za a rubuta ma kwatamkwacin wannan zanubin kuma shi ma ba tare da an rage masa zanubin sa ba manzo Allah yake cewa la yanqusu zalika min athamihim shay'an da kai da ka ba da shawarar banza da shi da ya aikata dukkanin ku kowane Allah madaukakin sarki za ya rubuta mishi zunubi ba tare da an rage ma kowa akan daidai gwalgwadan saba ma Allah madaukakin sarki da yi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a yakin Khaibar ya ba Ali tuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Abu Talib da Allah ta ka Ali ibn Abi Talib manzo Allah ya ba shi tuta da Allah ta kara tabbata a gare shi lokacin da manzo Allah ya ba shi tuta sai yake ce mishi unfud ala rislika manzo Allah yake ce mishi ga tutan musulunci an baka ka tafi da wannan tutar hatta tanzila bi sahatihim har sai ka kai bagiran da kafirai suke sai manzo Allah ya ce mishi thummad'uhum ila alislam sannan ka kira su zuwa ga su yi musulunci su bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi manzo Allah ya ce ka ba su labari abinda Allah ya wajabta musu na haƙƙin wannan addinin na musulunci fa wallahi manzo Allah ya ce na rantsi da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan da Allah ya shiryar da mutum guda ta kalkashinka khairul laka min an yakuna laka humurun ni'am manzo Allah yake cewa shi yahi maka alkhairi da ace kana da garki na jajayen raquma mun sani cewa raqumi yana daga cikin taska ta arziki idan kana da garki na raqumi ana kilga ka cikin masu arziki to uwa uba idan aka ce kana da garki na jajayen raquma to ina ganin ka mun a samu wanda zai fika arziki a kusa kusan nan to sai an tona to manzo Allah yake cewa da Allah ya shiryar da mutum guda ta kalkashinka shi ya fi ma alkhairi da abaka la da abaka da a ce kana da garki na jajayen raquma a gidanka to shi yasa annabi Nuhu yake cewa inni da autu qaumi laylan wa nahara yake cewa ni na kira mutane na dare da rana to haka ake so duk mutumin da yake wa'azi ya dage da kiran mutane dare da rana haka duk mutumin da yake wani alkhairi kakan cewa addinin musulunci ya ci gaba makaranta ce gare ka masallaci ne kake dauke da nauyin shi almajiri ne kake dauke da nauyin shi kai koda almajiri ne ka ce mishi a duk kullun ya zo ya amshi kwanan tawo gidanka a duk lokacin da ya karanta alqur'ani Allah zai sa a rubuta ma lada har ya mutu idan shi ma ya koya ma wasu za a tarbuta ma lada har lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa wannan ilimin ya tsaya idan ilimin nan yayi shekara 1000 a duniya ana amfana da shi to kai ma za ka yi shekara 1000 a cikin kabari kana kwasan ladarka ba tare da kai wani aiki na ibada ba shi yasa magabata babu abun da yafi harzuka su babu abun da yafi damun su kamar hidinta ma addini da yawa daga cikin malamai ma ana ba da labari cewa da yawa daga cikin malamai ma ba su yi arme ba su gurin su dai su hidimta ma addinin musulunci saboda sun san illa dace ake nema ai daya ma addu'a ko karshenta dai a ce din ya sallaya ma addu'a to idan kai wani aiki na alkhairi wanda alkhairin yana ci gaba to koda danka bai ma addu'a ba za ka ga cewa kana tashi da dumbin lada a cikin kabarinka ba tare da ka sani ba shi yasa Ibn Badis a cikin littafin shi da ya majalisut tazkir min kalamil hakimil khabir yake cewa fal muslimul muttabi'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi yake cewa shi musulmi wanda yake bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ya'lu juhudan fi da'wati illa kulli ma arafa min sabili rabbih yake cewa duk mutumin da yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a yi harzikawa ba domin yayi wani aiki na alkhairi sai in ya san kwatankwacin daraja da kima da falala da ake samu idan mutum ya aikata wani aiki na alkhairi ko ya zamanto sila na aikata wani aiki na alkhairi yake cewa idan ka ga mutum yana wasa ba ruwan shi an yi aikin alkhairi addinin Allah ya ci gaba addinin Allah bai ci gaba ba yace to bai san ba menene ake ce ma kira zuwa ga Allah yake cewa amma idan kaga mutum ya dage yana kokarin addinin Allah ya ci gaba to wannan mutumin shi ya san gara basa da kalab bonus da ake samu a irin wannan aikin na alkhairi yake cewa wa bi qiyami kulli wahidin min almuslimina bi hadhihi ad-da'wati mastata'a tattadihu as-sabilu lis-salikina yake cewa gwalgwadon yadda kowane mai imani zai tashi dan kiran mutane zuwa ga addini yake cewa haka addinin Allah zai bayyana ga dukkanin sauran mutane waya ummul ilmu bima inda almuslimina yake cewa haka ilimi zai yawaita a cikin mutane wa takhlu sublul batili ala du'atiha min ash-shayatin yake cewa haka idan da kowa daga cikin mu zai tashi domin ya hidimta ma addini to zaka ga cewa dukkanin kafafe da firaq na banza da ake kiran mutane zuwa ga su yi imani a kan shi zaka ga cewa yana ragewa amma a duk lokacin da muka yi karamci zuwa ga kira zuwa ga Allah zaka ga a lokacin kristanci yake ci gaba a lokacin duk wani mai shirme yake samun raban shi na mutane duk wata mai gurbatacciya aqida zaka ga cewa yau idan ya bayyana ta zai samu mabiya saboda karamcin kira zuwa ga musulunci da musulmai suke da shi amma abinda ake so ga mutumin da zai wani aiki na alkhairi ga mutumin da zai yi wa'azi ga mutumin da zai yi kiran sallah ko ga mutumin da zai bayar da sallah ko ga mutumin da zai yi wani abu domin addinin Allah ya ci gaba shine abinda ake so da mutum yayi kokari yayi wannan aikin saboda Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin duk abinda zaka yi indai ba dan Allah zaka yi ba to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba idan zaka yi shekara 20 Allah ya sauke kana jan mutane sallah kai ba dan Allah kake yi ba kawai saboda a ce maliman to baka da ladan wannan ibadar da kai haka idan zaka shekara 100 kana wani aiki na alkhairi indai ba dan Allah kai ba to Allah madaukakin sarki ba za ya duba wannan aikin ba Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Madarijus Salikin yake cewa a duk lokacin da ka tashi zaka wani aiki na alkhairi sai ka ji cewa shedan yana zayyana maka cewa ba dan Allah zaka yi wannan aikin na alkhairi ba yace to ka fasa saboda koda ka yi wannan aikin in dai ba dan Allah kai shi ba to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Umamah al-Bahili yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa jaa rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaya yake cewa ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikr yake ce manzo Allah shin kana ganin a ce ga wani mutum wanda ya je fagen yaki an gabza yaki an cire mai hannu an fudda mai ido ko ya rasa kafa ko ya rasa rayuwar shi amma shi abin da ya saye wannan yakin kawai saboda idan an samu ganima a bashi raban shi koko saboda mutane su zanki cewa wannan mayaki ne ya iya yaki ya kashe kafirai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la shay alahu manzo Allah yake cewa ba ya da komai ba ya da komai sai da manzo Allah ya maimaita wannan kalmar so uku sannan manzo Allah ya rihi hadisin da cewa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan Allah baya karban aiki sai aikin da aka yi saboda shi wabtighi bihi wajhahu kuma aikin da aka yi saboda zatin Allah madaukakin sarki babu abun da ya kai mutun ya doki takobi domin addinin Allah ya ci gaba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yayi haka ba dan Allah ba saboda ya samu ganima ko saboda a ce wannan mayaki ne manzo Allah yace wannan mutumin ba ya da komai na lada akan wannan aikin da yayi to shi yasa duk aikin da zaka yi idan dai ka san ba dan Allah zaka yi ba to ko ka fasa ko kuma ka shaddada niyyarka Allah madaukakin sarki yake cewa falam yaziduhum du'a'i illa firara yake cewa kirana da nayi ta kiran su akan cewa su bauta ma Allah madaukakin sarki babu abun da ya kara musu sai bujirema ayoyin Allah madaukakin sarki wannan kuma yana mai ƙara tabbatar ma mai da'awa cewa ya kwantar da hankalin shi. Shekara 10 da za ka yi kana da'awa, shekara 100 da za ka yi kana da'awa, wa'azi da za ka yi da safe da rana da daddare da maraice ba shi ke sa mutane su shirya ba. Idan dai ka ce ba za ka yi wa'azi ba sai kowa ya shiri, idan dai ka ce ba za ka yi wa'azi ba sai an tara ma mutum 1000, to wannan ba shi ke sa mutane su karɓi shirya ba. Yin wa'azi wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya dora shi ga duk wani mutum da ya san wani dan abu na cikin addinin musulunci. Iya gwalgwadon abin da ka sani ka koya ma mutane. Idan fatiha ka iya, kada ka mutu ka yi ƙoƙarin cewa wani ya iya wannan fatiha. Idan hadisi ne guda ɗaya ka iya, ka san fassarar shi, ka san ma'anar shi, ko da ta hira ne ka yi ƙoƙari ka san wannan hadisin yadda mutane za su koya su amfana da shi. To wannan kira zuwa ga Allah ba shi ke sa mutane su yi imani ba. Shirya da kimsa shirya a cikin zukatan mutane wannan aiki ne na Allah. Allah madaukakin sarki yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Allah yake ce manzo Allah, kai ba akan ka bane shiryan mutane suke. Allah madaukakin sarki shine kadai wanda yake shiryar da wanda ya ga dama. A lokacin da Annabi Nuh ya yi ta kiran mutanen shi cewa su zo su bauta ma Allah madaukakin sarki, suka kiya. Ya kira su da safe, ya kira su da rana, ya kira su da daddare, ya tarda su a gidajensu, ya tarda su a mazaunansu, yana kiran su zuwa ga Allah. Duk da sun ƙi wannan, sai ya dawo yana kwadaita musu abin duniya. Yake cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yake cewa nace da su ko yi gafara, ko nemi gafara ubangijinku, lalle shi ubangijinku ya kasance mai yawan gafara ne. To abinda zamu yi magana da shi akan shi anan shine da Allah madaukakin sarki yake cewa istaghfiru rabbakum, shine cewa ko nemi gafarar ubangijinku. Istighfari wani abu ne wanda yana da dauke da manyan falala, balma abinda mutun zai, babu wani abinda mutun zai ya kankare mishi zunubin shi, ya sa Allah madaukakin sarki ya kauda kai daga laifuffukan shi, kamar mutun ya dage ta istighfari. Da yawa daga cikin salaf suna cewa babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya yi ma bawa ilhamin istighfari, kuma Allah yana so ya azabtar da wannan bawa. Idan dai Allah ba yana so ya azabtar da kai, to Allah zai mantar da kai ma istighfari. Sai kaga mutun a sati ba zai zamna ba domin ya nemi gafara ubangijin shi, sai kaga mutun a wata ba zai zamna ba domin ya samu minti 30 yana istighfari, yana tuba ga ubangijin shi. Amma a duk lokacin da ka samu kanka kana yawan istighfari a rayuwarka, to wannan dalili ne mai nuna cewa Allah madaukakin sarki baya gurin ya azabtar da kai. Da Allah madaukakin sarki yana da gurin yin haka, sai ya mantar da bawayen istighfari. To yawan istighfari yana daga cikin abun da yake sa Allah ya kankare ma bawa zunubin shi. Allah ya bamu labari a cikin suratul Nisa. Allah yake cewa man ya'malu su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah yake cewa duk mutumin da yayi aiki na banza, aw yadhlim nafsahu, ko yayi shirka ma, Allah yake cewa thumma yastaghfirillah, sannan yazo ya zamna yana neman gafara Allah, Allah ya ce yajidillaha ghafurar rahima, to za ya samu Allah madaukakin sarki mai gafara ne, mai rahama ne, mai jin kai ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin alhadith alqudusi. Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi, Allah yake cewa ya ku bayuna, innakum tukhti'una billayli. Allah ya ce ya ku bayuna, ku kuna yin zinubi da daddare, wannan hari haka kuma kuna yin zinubi da rana, wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Allah ya ce ni ne nake gafarta zunubai dukkanin su gabaki dayan su, fastaghfiruni aghfiru lakum. Allah ya ce to kowane daga cikin mu ya nemi gafarar ubangijin shi, Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi. To duk yadda zunubi ya kai girman zunubi, kada bawa ya kwankwanto ya dan kishin cewa wai shin ni Allah ya gafarta mini ko ba zai gafarta mini ba. A duk lokacin da ka yarda shedan ya fara yi ma wannan karatun, to yana so ya dora ka ne turba ta halaka. Abinda ake so ga bawa koda zunubinka ya kai daga nan zuwa sama. Allah madaukakin sarki a cikin hadisi ingantacce alhadisul qudsi, Allah yake cewa ya ibna adam, Allah yake cewa ya kai dan adam, law balagat dhunubuka anana sama, Allah yake cewa da a ce zunubinka daga nan za su iya tabo sama, thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Allah yace kan nemi gafara ta Allah yace zan gafarta ma zanubanka gaba dai Allah yace wala ubali kuma bazan damu ba abunda Allah yake nufi da wala ubali babu tashi na tashi na ana a gidan duniya idan mutun ya malafi yau ka yahi gobe ka yahi gata in yamma sai ka ce to ka san ran nan ma kai kaza idan matta ce ka har lissahowa a ran nan tayi kaza a ran nan tayi kaza to Allah madaukakin sarki idan ya gafarta maka la ubali babu wani tashi na tashi na nan da Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin hadisin Allah madaukaki a cikin wani hadisi Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa idan bawa yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai idan bawa yace ina neman gafaran ubangiji na alhayyu wanda yake rayayye ne alqayyum wa atubu ilai manzo Allah yake cewa ghufira lahu wa in kana qad farra min az-zahfi manzo Allah yake cewa idan mutun yayi wannan istighfar to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zanubin shi koda ko ana fagen yaki ne ya ruga yana daga cikin manya manyan zanubi a lokacin da ake yaki na musulunci mutun ya ruga da gudu to manzo Allah yake cewa idan mutun yana kala wannan istighfar koda ya gudu ne to Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi zanubin shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibnu umar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake mamata wa'azi akan cewa su dage akan yin istighfari manzo Allah yake cewa ya ma'asharan nisa manzo Allah yake cewa ya ku dandazo da taro na mata tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar manzo Allah yake cewa ku yawaita yin sadaka wa akthirna min al-istighfar manzo Allah yake cewa ku yawaita yin istighfari idan mutum yana dagewa akan istighfari to zanubin shi koda ya kai zanubi irin na shirka ga Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yana gafartawa idan kai kai kowa iya bokanci a maradi a yau idan ka tuba kace ka bari kai tuba ta gaske to Allah madaukakin sarki zai gafarta maka dukkanin abubuwan da kai a baya Allah yake cewa walau annahum idzalamu anfusahum Allah ya ce da dai su a lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka fastaghfirullah suka zo a wajenka suna neman gafarar Allah wastaghfara lahumur rasul suka nemi gafarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya roƙa musu gafara a wajen Allah Allah ya ce la wajadullaha tawwabar rahima da sun samu Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne mai jin kai ne Abu Tuwail wani tsoho ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah yace ya manzon Allah ara'aita rajulan yake cewa ya manzon Allah shin kaga wani mutum wanda babu wani aiki lam yatruku dhunuba kullaha yake cewa shin kaga wani mutum wanda bai bar dukkanin wani zinubi ba wala taraka minha shay'an bai bar dukkanin wani zinubi ba wanda yana yin wannan aikin na zinubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wannan tsohon yace mishi a aslamta shin kai musulunci ka yarda da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wannan tsohon yake cewa ya manzo Allah na yarda da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle kai manzo Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi to taf'alul khairat kaje ka ci gaba da yin aiki na alkhairi Allah madaukakin sarki zai mai maka lada akan wannan aikin da kake na alkhairi sai wannan Abu Tuwail ya ƙara tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma ghadarati wa fajarati yake cewa a lokacin jahiliya mun danki kashe mutane a lokacin jahiliya mun zanki yin fajirci babu wani kalar fajirci da mu boyi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi dukkanin wannan Allah zai gafarta maka wannan tsohon yake cewa Allahu akbar riwayan da tazo manzo Allah yake cewa wanda ya riwaya yake cewa tsohon nan yake cewa Allahu akbar bai barin cewa Allahu akbar ba har sai da ya bace daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuna mana cewa falala da ta goma shi da istighfari yake da shi abu ne wanda ayini idan ka ga dama zaka yi da dubu abu ne wanda idan ka ga dama ana zamna a majalisa zaka zanki abu ne wanda idan aiki kake kana taka tailanka kana istighfari idan shago ne ana banishin kawa kilo guda kana astaghfirullah to wannan abu ne wanda ba zai dauki komai a cikin lokacinka ba to idan ka dage kana wannan yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya kauda kai daga zinubban bawa koda a ce kafirai ma da suka yi kafirci wa'anda suka ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ya ce wa'anda suka ce Isa dan Maryam Allah ne Allah yake cewa sun kafirta haka Allah ya ƙara cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha haka wa'anda suka ce Allah guda uku ne Allah ya ce su ma sun kafirta amma a ƙarshen sura ko a ƙarshen labar sai Allah madaukakin sarki yake cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim duk da cewa Allah ya maimaita su bi cewa kafirai ne amma Allah ya ce shin wai ba za su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba su nemi gafara Allah Allah madaukakin sarki za ya gafarta musu zunubansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi bawa Allah madaukakin sarki ya halicce shi ajizi ne ka so ko baka so ba dole sai kai kuskure wannan abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya sashi a cikin jininka amma abinda ake so ga bawa a lokacin da dai ya kuskure koko a lokacin da yake tunanin ma bai kuskuren ba ya dage yayi istighfari manzo Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah yake cewa na rantsi da wanda raina yake ga hannun shi laulam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum inda a ce ba ku zunubi to da Allah madaukakin sarki sai ya shahe ku a doran kasa saboda ku ba mala'iku bane ba Allah yake cewa walaja'a manzo Allah yake cewa walaja'a biqaumin da Allah ya zo da wa'ansu mutane yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum da Allah zai zo da wasu mutane wanda su suna zinubi amma a duk lokacin da suka yi zinubi kuma suna neman Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wannan zinubin nasu wannan kuma ba ana bude kofa bane ba ta cewa mutum yayi abun da ya ga dama saboda yana tunanin cewa Allah madaukakin sarki za ya gafarta masa a'a a duk lokacin da kai kuskure ne da gangan da wanda ba na da gangan ba ka dage kai istighfari Allah madaukakin sarki mai gafara ne zai gafarta maka hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri inda Allah ta kara tabbata a gare shi manzo Allah yake cewa inna shaytana qala manzo Allah yake cewa shedan ya ce wa izzati ya rabbi la abrahu ughwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim shedan yazo wajen Allah yake cewa ya Allah na rantsi da karfin mulkinka dukkanin bayinka bazan kasance ba ina sanya su masu yin zinubi ne matukar dai rayukansu suna tare da suna cikin jikinsu matukar ranka yana cikin jikinka to shedan yana nan yana bibiye da kai so yake ga ka saba ma Allah madaukakin sarki shi kuma Allah ya ce ma shaydan wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni Allah ya ce ma shaydan to ni ma na rantsi da karhin mulki na rantsi da buwayata bazan gushe ba ina mai gafarta musu matukar dai sun ce in gafarta musu idan shaydan ya saka kai lahi dubu to kai istighfari so dubu Allah madaukakin sarki ya ce ba zai gushe ba yana mai kokarin ya gafarta ma bawa zunubin shi haka Allah ya yaba mana wa'anda suke neman gafarar Allah Allah yake cewa walladina idza fa'alu fahishatan wa'anda idan suka yi aiki na alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullah anan take sai su tuno Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne wanda yake gafarta zunubi in ba Allah madaukakin sarki ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna haka istighfari yana daga cikin abun da yake sa Allah madaukakin sarki ya sabkar da alkhairi ga bawa idan dukiya kake so kai istighfari idan da kake so baka haihuwa kai istighfari idan aikin yi kake nema kai istighfari duk abun da kake nema na rayuwa kai istighfari Allah madaukakin sarki za ya gafarta ma Allah madaukakin sarki za ya budo kohohin alkhairi ga mutum Allah yake cewa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah yake cewa ku nemi gafarar ubangijinku Allah zai jiyar da ku dadi dadi mai dadi Allah ya ce ila ajalin musamman har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki za ya karbi rayuwar bawa to duk abin da bawa yake so ya na rayuwa to ya dage ga istighfari za ya ga za ya samu wannan abu koda ko baka samu wannan abun ba Allah zai canza ma da wani abu wanda yafi wannan abun alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda ya inganta yake cewa malladimal istighfara duk mutumin da ya dage yana istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli diqin makhraja duk wani abu da ya ciccira duk wani abu da aka rasa kakaza ai duk wani abu da kan rasa ya za kai da shi manzo Allah yake cewa to duk mutumin da ya dage yana istighfari Allah zai sanya mishi mafita akan dukkanin abin da ya ciccira ashe idan abu ya ciccira ba rugawa yake a gidan boka ba a ce ayi addu'a ba rugawa yake ba ayi yanka ba aljani ba zuwa za kai a gama ka da doguwa ba ba zuwa za kai a baka laya ba saboda kasuwar ka shagon ka ya cika a'a ka dage kai istighfari manzo Allah yake cewa min kulli hammin farajan duk damuwa ko da ne gare ka ya kan gare ba laya za ka sa a rata ya mishi ba ba magani za a baka ba a cikin kunu ka barbada mishi kai ta istighfari Allah zai shirya maka shi manzo Allah yake cewa razaqahu min haythu la yahtasib kuma duk mutumin da ya dage yana istighfari to wannan mutumin Allah zai arzita shi ta inda baya zato matsalan mu kamar yadda muka sha fada muna jin cewa kamar har yanzu ba mu yarda ba cewa Allah madaukakin sarki zai yi mana wannan kuma matsalar tana nan a tattare da mu mun so mun yarda ko ba mu yarda ba muna jin cewa abun kamar ba zai yi ba yanzu wani idan ka ce mishi yayi istighfari Allah zai bashi jari jari zai samu jari zai ga cewa gwamma ya kama kahowa ne zan kibashi kaya bashi ko idan kibashi kaya akan sari yana ganin wannan hanyar ta hibillewa da shi akan waccan to wannan karamcin lamun cewa da karamcin sakankan cewa da ubangiji yana daga cikin abun da yake sa muna yi ta addu'a muna yi ta istighfari amma babu tasirin abun a cikin rayuwar mu saboda abun muna kongama muna kwambaya mun sha bada misali anan cewa ko boka ne in ka je wurin shi cewa yake idan kai shakku abun ba zai ci ba to daidai yaqinin ka daidai yadda kai yarda da Allah zai maka to daidai yadda Allah zai ma idan kai yarda cewa tabbas Allah zai baka to tabbas ko Allah zai baka amma idan ka sa shakku to Allah madaukakin sarki sai ya barka da wannan shakku wani ya tambaya al-Imam al-Qurtubi yazo wajen al-Imam al-Qurtubi yake cewa shi matsalar shi cewa kawai gona shi babu ruwan sama Al-Imam al-Qurtubi yace mishi kaje kai istighfari. Wani mutum ya ƙara zuwa wurin shi yace mishi malam ka mini fatawa wallahi talauci ya dame ni. Yace kaje kai istighfari. Haka wani mutum ya zo wajen shi yace mishi matsala ta ba ni aihuwa. Yace kaje kai istighfari. Wani mutum ya zo yace gonar shi ta bushe. An yi ruwan amma abincin bai hito ba yace mishi kaje kai istighfari. Da aka tambaye shi saboda mi sai ya karanta wannan ayat فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ya karanta wannan ayar da annabi Nuhu ya gaya wa mutanen shi cewa ku nemi gafarar Allah Allah zai baku ruwa Allah zai baku kudade Allah zai baku yaya sannan kuma Allah madaukakin sarki zai dadada muku rayuwarku Allah cewa wayumdidukum bi amwalin wa banin Allah ba cewa zai baka yaya ba ba cewa zai baka kudi ba ba cewa zai baka gonakai ba a cewa yumdidukum ya dadada muku saboda ana iya baka kudin da zasu hana ka barci ana iya baka dan da zai hana ka walwala ya hana ka sakat ana iya baka gonar da za ta zame ma jaraba a rayuwarka to sai Allah ya ce taskokin arzikin ma in ya tashi baka in dai kana istighfari za ya baka kudi wanda suka fi kowane kudi dadi za ya baka yaya wa'anda suka fi yayan kowa albarka za ya baka arziki wanda ya fi kowane arziki albarka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wayumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara babu abun da yake sa a samu aminci a rayuwa ta duniya a samu aminci a rayuwa ta lahira kamar istighfari Allah madaukakin sarki yake gaya ma manzon Allah cewa wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi Allah madaukakin sarki yayi ma al'umman manzon Allah azaba a duniya alhali su suna istighfari kuma Allah ya ce haka idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah ba zai yi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba azaba matukar cewa suna istighfari ashe idan kana son kwanciyar hankali, idan ana son a ƙasa a samu kwanciyar hankali, to dole ne sai an tashi an ma Allah madaukakin sarki istighfari. Babu abun da zai sa a samu tsira, a samu salama in ba istighfari ba. Za ka ga cewa kana da kuɗi, babu abun da ka rasa a rayuwarka, amma sai ka ji cewa kawai kai duniyar ma ta ishe ka. Ka ga cewa idan ka kalli gidanka ranka yana ɓaci, idan ka kalli yayanka ranka yana ɓaci, idan ka kalli motarka ranka yana ɓaci, to babu abin da yake sa kuncin rayuwa kamar karamci na istighfari. Idan mutum ya dage yana istighfari, zai ji nishadi, zai ji daɗi a rayuwarsa, kuma Allah zai maye masa gurbin abin da yake tsoro na duniya. Haka kuma azabar da muke tsoro a ranar tashin alkiyama, ita ma Allah madaukakin sarki za ya kare mu daga ita. Al-Imam Al-Qurtubi lokacin da yazo tafsirin fadar Allah madaukakin sarki, wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, yake cewa kada ku ɗoki ayoyin Allah abun wasa. Yake cewa abinda ake nufi da al-istighfar shine istighfarin da bawa za ya yi har a zuciyar shi ya ji cewa shi mai laifi ne, kuma yana neman Allah madaukakin sarki ya sa ya bar wannan laifin da yake. Yake cewa amma a duk lokacin da bawa zai dage ta istighfari amma bai bar abin da yake yi na zunubi ba, kana laifi, kafi kowa sanin kalan laifin da kake, amma kuma kana istighfari, kuma ka dage kana wannan istighfarin, kana shirka, ko kai malam boka ne, kana warware arme, kana sa arziki ya kare, kana abun da ka ga dama, amma kuma kullun da tabzi kana istighfari. To al-Imam Al-Qurtubi yace wannan istighfarin naka yahtaju ila istighfar. Yake cewa fastighfaruhu yahtaju ila istighfar. Mutumin da yake istighfari kuma ya dage akan saba ma Allah, to wannan istighfarin nashi yana bukata a mai wani istighfari, saboda kamar mutum ne yana wasa da ayoyin Allah madaukakin sarki. Allah ya ce shi mai gafarar zunubi ne, to yana ganin ko mai garin unguwar ku ya sa doka baka isa ka taka ta yau ba, kuma gobe ka taka, kuma jibi ka taka, wata ran dole za a taka ma birki. To haka ayoyin Allah suke. A lokacin da ka dage kana istighfari, a same ka kuma kana kokarin barin wannan abun na laifi da kake yi akan shi. Yake cewa istighfaru na yahtaju ila istighfar. Al-Imam Al-Qurtubi wani mutum ne wanda ya rayu a karni na uku zuwa karni na hudu. Yake cewa amma malaman salaf tun lokacin manzon Allah suke cewa istighfarin mutum yana bukatar istighfari. Yake cewa to ina ta ga wancan lokacin nasu, ina ta ga wannan lokacin namu. Mutum ne za ku yi mu'amala da shi ya zalunce ka, mutum ne ba zai hana ya laƙe cikin dare ba, ya shidda barwa ya shirka shi, amma kuma yana yawo da tabzi, yana yawo yana istighfari, saboda ya nuna ma mutane cewa su ne mutanen Allah. To wala tattakhizu ayatillahi huzwa, kada mu ɗauki ayoyin Allah abun wasa, abun shirme, mu yi shi inda muka ga dama, mu bar shi inda muka ga dama. Wannan a nan kuma ya kamata mu kwana. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.